Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adamu Yale kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka da Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bayanan hukumar zaben Najeriya akan babban zaben Amurka gobe Talata.
Amerika kaman ginshiki ne na demokradiya. Ana campaign ba tare da tashin tashina ba, sai dai ana cikin juna ta wajen kaman akida. Yan jarida suna da taka rawa ta bannin yada yakidun wayannan yan takaran
lokacin zaben. Ba ka da dama ta kike tunanin ranar zabe ba, su ka jefa kuri'a, ka tashi ka je kanin da ake jefa kuri'a, ka jefa kuri'a ka kuma ajiye ta sai ranar da ake zabe, sannan sai a kirga mutunta.
Kazalika muna da wasu ra'ayoyin jama'a duk akan wannan babban zaben. A Nijar ma da ake shirin babban zabe a watan gobe, hukumar sadarwa ta bayyana ka'idojin labaru a lokacin zabe. Muna da shirin a daina shan kwaya da shirin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ziyarci jihohin da ake wa lakabi da fagen daga a jiya Lahadi don ƙara magoya bayan su ƙarfin gwiwa kwanaki biyu gabanin zaben kasa na gobe Talata domin neman wa'adin shekaru huɗu a fadar White House. Trump ya fara ziyarar tasa ta zuwa jihohi biyar da yankin Macomb na jihar Michigan. Jihar da ba zato ba tsammani ya samu nasara da kuri'u 11,000 a zaben 2016 kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Yau Litinin, Trump zai halarci wasu taruka biyu a Michigan, ciki har da maimaita yakin neman zabensa na ƙarshe daga shekaru huɗu da suka gabata a wani taron gangami da za a yi cikin dare a birnin Grand Rapids da ke da mafi akasarin masu ra'ayin mazinjiya a yammacin jihar ta Michigan. Amma zaɓukan jin ra'ayin masu zaɓe na baya-bayan nan na nuna cewa Biden ne ke da fifiko akan Trump a jihohin Michigan da Wisconsin, sai kuma mai yiwuwa a Pennsylvania, jihohi uku da a baya jam'iyyar Democrat suke zaɓa. Amma Trump ya yi nasara shekaru huɗu da suka gabata, amma Biden ke fatan ƙwatowa. Dukansu, Trump da Biden, sun sha ziyartar dukkanin jihohin uku, inda Trump ya gudanar taruka huɗu a Pennsylvania a ranar Asabar, shi kuma Biden ya gudanar taruka biyu a can jiya Lahadi. Jami'ai sun ce ƙasa da mutum ɗaya cikin huɗu ne suka halarci zaɓen raba gardama na kundin tsarin mulki jiya Lahadi a ƙasar Algeria, duk da ƙoƙarin da gwamnati ta yi na ƙarfafa masu zaɓe gwiwa su fita zaɓe a matsayin wata dabara da juya batun rikicin siyasa da ya faru a bara. Shugaban ƙasa Abdulmajid Tabon da rundunar soji mai ƙarfin faɗa a ji a ƙasar sun gabatar da sabon kundin tsarin mulki a matsayin wata alama da ke nuna cewa sun magance dalilan da suka haifar da fushin jama'a wanda ya haifar da zanga-zanga mako-mako da ya shafa fiye da shekara guda ana yi. Da ƙarfe 10 na safe yau Litinin ne ake sa ran sanar da sakamakon zaben. Koyaya masu kada ƙuri'a a zaben na jiya Lahadi kashi 23.7 cikin 100 ne kawai suka fito a cewar hukumar zaben, ta kuma nuna rashin goyon baya ga yawancin mambobin zanga-zanga titin Herak waɗanda suka yi tir da zaben a matsayin an shirya shi ne don rufe musu baki. Har ila yau watakila annobar coronavirus ma da ta addabi duniya ita ma ta kawo cikas a zaben, inda a ranar Asabar Algeria ta samu sabbin kamuwa da cutar haɗari uku. Jam'iyya mai mulki a tsohuwar jamhuriyar Soviet ta Georgia tana ikirarin samun nasara biyo bayan zaben yan majalisun da aka yi ta fama da shi ranar Asabar. Amma 'yan adawar na zargin cewa an tafka maguɗi a zaben, kuma suka gudanar da zanga-zanga a wajen majalisar jiya Lahadi don nuna adawa. Sakamakon farko ya nuna jam'iyya mai mulki GD ƙarƙashin jagorancin mai arzikin nan Bidzina Ivanishvili ta samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un a cewar jami'an zaben. Jam'iyyar adawa ta UNM ta tsohon shugaban ƙasar Michael Saakashvili ita ce ta biyu da kashi 27 cikin 100, wadda ke biye da ita kuma da kusan kashi 4 cikin 100 ita ce European Georgia wato EG. jam'iyyar da ta balle daga UNM a shekarar 2017. Gaba ɗaya dai akwai jam'iyyun adawa guda 8. Jam'iyyar mai mulki ta ayyana nasara jim kaɗan bayan da aka sanar da hasashen farko. Ta ce zaɓukan wani ci gaba ne kuma hakan zai samar da gwamnatin haɗin kai. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaro a babban birnin ƙasar Belarus sun tsare mutane fiye da 200 a zanga-zangar adawa ta baya-bayan nan da aka yi game da zaben shugaban ƙasa da aka yi rikici makonni 12 da suka gabata. Dubin dubatar masu zanga-zangar suka fito jiya Lahadi domin su yi gangami a birnin Minsk a wani bangare na zanga-zangar da ake gudanarwa kullum. Da ke neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus da kuma sake sabon zaɓe. A cewar wani jerin sunaye da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Vyasna ta wallafa, kusan dukkanin mutanen an tsare su ne a birnin Minsk. A jawabinsa na farko a bayyanar jama'a game da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi, sarkin Thailand Maha Vajiralongkorn ya nuna ƙauna ga masu zanga-zangar waɗanda suka yi kira da a taƙaita ƙarfinsa. Muna ƙaunarsu duka ɗaya, in ji sarki Vajiralongkorn ga wani ɗan jarida daga tashar Channel 4 News. Lokacin da aka tambaye shi ko yana son yin sulhu, sai sarkin ya amsa da cewa Thailand ita ce ƙasar sasantawa. Zanga-zanga wacce galibi ɗalibai ne ke jagorantar ta, an yi kira da farko ga Prime Minister Firuz Chan-ocha da ya sauka, amma ƙungiyar ta kuma yi kira da a sauya tsarin masarauta, wani yunkuri da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar, inda cin mutuncin masarauta na iya haifar da hukuncin ɗaurin lokaci mai tsawo a gidan yari. Kalaman na sarkin sun zo ne yayin da ya haɗu da masu zanga-zangar goyon bayansa sanye da riguna ruwan ɗorawa, suna nuna goyon bayansu ga masarautar. An samu arangama tsakanin ɓangarorin masu zanga-zangar bi a makonnin da suka gabata.
Labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Farko ga bayanan hukumar zaben Najeriya da ke zuba ido kan zaben Amurka da zai gudana gobe Talata. Hawa Umar, ba mu wannan rahoto mana.
Masu azancin magana dai suka ce cin tuwon kishi a ramako. Hukumar zaben Najeriya na daga manyan cibiyoyin da ke zuba ido kan lamuran babban zaben Amurka da za a fi fafatawa tsakanin shugaba Donald Trump na Republican da Joe Biden na Democrats. Kakakin hukumar zaben Najeriya Nick Dazan ya ce sakamakon annobar corona ofishin jakadancin Amurka bai gayyaci cibiyoyi don duba lamuran zaben ba, amma duk da haka hukumar na zuba ido kan zaben ta duba duk halin da ake ciki daga manyan kafafen labaru na duniya. Dr. Dazan, wanda ya lura akwai bambancin zaben Amurka da na Najeriya, ya ce akwai manyan darussan zabe cikin lumana da za a ci gaba da koya daga Amurka.
Amerika kaman binciki ne na demokradiyya, ana campaign ba tare da tashin tashina ba, sai dai ana cicikan juna ta wajen kaman akida. Yan jarida suna da takarawa ta fannin yada akidun wayannan yan takara, kuma ana mahaura yanda ya kamata, yanda kowa zai finci aniyan kowane ɗan takara. Muna duba yanda ake tsara zaɓe ta wajen ko kada kuri'a kamun lokacin ko kuma ranar zaɓe da kuma kada kuri'a ranar zaɓe. Muna dubawa mu ga yanda mu ma za mu inganta zaɓuɓɓukan mu zuwa gaba.
Shi ma da yake sharhi masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ko mai ɗan takara zai furta a Amurka sai samu waɗanda za su mara baya, don tsarin demokradiyya na bada ƴanci ga furta ra'ayi da matsaya ta gaskiya, abinda ke ran mutum da kuma muradin da yake neman cimma.
Amerika tana da wani tsari wanda duk abinda kake so kai a rayuwarka sai tsare kake, duk shirman da kake so kai ka zaba ka zama ɗan iska, ka zama abinda kake so ka zama. Amma in aka zo shugabanci, tana fitar da tsari sosai wanda sai sun tabbatar cewa wanda suka fitar da shi shugabancin su ya zama ingantaccen mutum ne wanda ko ina ka ɗaga shi a duniya, sai ga mutum yana shugaban ga kasa America an ce ai tun yana shekara 16 ya taba shan wiwi saboda haka wannan zai zo ya shafa sa to ba taba samun canji wasu akan Trump din laifin duniya an tsora mishi amma Amerikawa da yawa sun haɗu suna san shi kuma suna bin shi kuma har yanzu yana da gagarumin mabiya baya wanda su ba su damu ba ko a mutu ko a yi
Dr. Faruk ya kuma karfafa yancin kada ƙuri'a a Amurka ta hanyoyi daban-daban da hakan baya sa ƙuri'ar mutum ta salwanta
ita Amerika ba ta da hukumar zabe ta kasa kusan kowace jiha tana yin tsarin da za a yi zabanta ta kuma bawa wasu zababbuwan lokaci ko kuma ma'aikata manyan ma'aikata damar da su ne za su tafiyar da zaben idan lokacin zabe ya zo
wasu jihohin suna bari sati ɗaya sati biyu ma kafin lokacin zabe idan ba ka da damar da kake tunanin ranar zabe za ka jefa ƙuri'a ka tashi ka je ka nemi da ake jefa ƙuri'a ka jefa ƙuri'a ka kuma ajiye ta sai ranar da ake zabe sannan sai a kirga maka ita
masu iya magana dai suka ce demokradiya dandalin faɗin albarkacin bakinka ƙuri'arka ƴancinka Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Halila yau kan babban zaben na Amurka wakiliyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta dauko mana ra'ayoyin jama'a
yayin da ake shirin gudanar da zaben shugabancin Amurka a gobe 3 ga watan Nuwamban nan da muke ciki ana ci gaba da hasashen ɗaya daga cikin manyan ƴan takarar zaben kasar shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da tsohon mataimakin Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne zai lashe zaben kazalika daga cikin manyan batutuwan da suka fi daukar hankali a zaben shine yanda bulla annobar COVID-19 yayi matakan tasiri wajen kashe sama da Amurkawa 230 naji ta bakin Dr. Abdul Hakim Garba funtuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin kasashen waje
gaskiya an dade ba irin wannan zaben ba saboda ba wai zabe a zabe shugaban kasa ne wato kawai ana kokari ne a ma shugaba Trump referendum saboda yanda yayi handling din coronavirus din nan a kasar duk wanda yake bibiyan siyasa da kuma abubuwan da suke tafiya zai gane cewa tsakani da Allah bai rike wannan issue na coronavirus din nan da kyau ba masana kiwon lafiya bai ma yadda da abubuwan da suke fadi ba shi da abin da ke gaban shi ya za ya ci zaben sa
ga kuma ra'ayin masanin harkokin yau da kullun a Najeriya Zakari Lamba Nasim Sa'ad wani dan Najeriya ne dake bibiyan zaben yana cewa
America na da rikin kasashen da Najeriya da sauran kasashen duniya suke kwaikwayon abubuwa daga wurin su suke ganin saboda wurin su ake samun advancement da sauransu kuma a yanzu ai dabba suke tafiya this coronavirus and yadda Donald Trump yake yi approaching coronavirus in a for me personally I feel ya approaching din shi in a little bit of a harsh way Joe Biden has a better agenda than Donald Trump shi Joe Biden ya daɗe yana siyasa rayuwar shi kuma Donald Trump ba wai dan siyasa bane dan kasuwa ne
Ahmad Jahun masanin harkokin siyasa
ra'ayina a dangane da zabe da yake zuwa ko yake gabatowa na kasar Amurka shine muna yi wa Donald Trump fata na alkhairi muna fatan Allah ubangiji ya sa ya zarce ya maimaita domin mun fahimci yana kaunar Afirka yana kuma kaunar Najeriya kuma sannan yana son zaman lafiyar Najeriya domin lokacin da aka yi zanga-zanga ta ƴan sa daya dan takarar wanda mun fahimci shi baya kaunar Najeriya ya fito ya zuga wanda kuma kusan mu abinda muke gani ma maganganun da yayi sun yi tasiri wajen kara baci da kuma lalacewa na al'amarin zanga-zanga da ake na ƴan sa da haka muna fata muna yi wa mai girma Donald Trump fatan alkhairi
a halin yanzu dai duniya na jiran ta ga ko wa zai lashe zaben na shekarar bana tsakanin manyan ƴan takarar biyu don cirewa al'ummar Amurka kitse a wuta Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
muryar Amurka ake sauraro don samun sahihan labaru daga majiya mai tushe a jamhuriyar Niger da ke shirin babban zabe a watan gobe hukumar sadarwa CSC ta yi zama da jam'iyyun siyasa don bayyana dokokin bada labarai a kafafen labarun gwamnati da masu zaman kansu a lokacin zabe ko kuma a lokacin yakin neman zabe don kaucewa samun korafe-korafe shugaban hukumar ta CSC Kabiru Sani ya yi wa manema labaru ƙarin bayani bayan kammala wannan zama
in kuna tuni 11 ga watan September da 16 ga watan September mun yi wata ƴan mahaura nan tare da ƴan siyasa da masu gidajen kawo labaru masu zaman kansu da na gwamnati ba su yanzu za mu shirya zaɓe muka ce ga ayon doka da za mu ɗauka su ma gyaran huska za mu tunda zaɓe da ake shekarun baya wasu ba su ji dadi ba, an samu dan cikas har da doka doka ce, doka kuma dan adam kiyanta ba ta zama daidai, amma mun ji kukan su muka dan kawo gyaran huska. To yanzu su ne muka yi gid za a ba da ɗan jarida da ɗan party politics ɗan siyasa duka za mu zuwa a yi projetan shi, mu ce ga abin da kamata ku yi, ga abin da ba su kamata ku yi ba, kuma za mu ba kowa abin na exemplar guda don in suka tashi harkar siyasa in za su sa bisa jarida ko jaridu masu zaman kansu ko na gwamnati ga incinmu ga abin da aka doka ta ba. Na farko dai mun ce musu ɗan jarida kuna son shi ba ku son shi ɗan jarida ne, ba ta kamata a takura mushi ba, ko na zaman kanshi ko na ƙasa ne, in kuka gayyace su wajen taro ku ba su darajar su. Na biyu su kuma ɗan jarida su yi adalci a tace labari bisa ƙa'idodin aikin jarida. Na biyu kuma lokaci ne da kowane party politics ko ɗan takara ya kamata a ce ya ansa cikin jarida, kenan wani komiti ne muka sa wanda duk party politics da aka ɗauki dosiyan shi ko gurfaman ɗan party politics za a ɗauka saƙonnin shi a sa su kyauta a kwanan wa'adi na kyauta da ya kamata ba ɗan party politics, kenan ko bai da CCB da ko dala so tudai na gwamnati kyauta ne ya kamata wani wa'adi muka hidda muka ce to wanga duk ɗan party da aka ce an yi na'amu da candidate da takarar shi ko grupa ma ya kamata a sa musu saƙon su kyauta.
Shugaban hukumar sadarwar jamhuriyar Nijar CAC Kabiru Sani bayan ganawa da 'yan siyasa kamar yadda wakilin ma birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana. Kana shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga babban birnin Najeriya Abuja. Sero kawo mana shiri na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na a daina shan kwaya. Sunana Binta Esero, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan makon, wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ke birnin Kwanni a jamhuriyar Niger ya aiko mana da rahoto na musamman kan yadda ta kasance a kasar ranar yaƙi da miyagun kwayoyi da ya gabata. Haruna nan da rahoton.
Jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da fatautin miyagun ƙwayoyi. A lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi a madadin hukumomin wannan ƙasar a kafofin yaɗa labarai na gwamnati, ministan shari'a Malam Umaru Ahmadu yana mai cewa a jamhuriyar Niger ba a sarrafa miyagun ƙwayoyi, amma kasancewar ƙasar na tsakanin Afirka ta sararin Sahara da arewacin wannan nahiyar shi yasa jamhuriyar Niger ke kasancewa ƙasar da ake bi domin neman safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa, kuma wannan ƙwayar ana aikata ne zuwa ƙasashen Turai ko ƙasashen Asia ko da yake ana barbada ɗar ƙalilan domin masu amfani da ita nan cikin ƙasar mu. Domin hukumar da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi Optris ta wannan ƙasar a wannan shekara ta 2019 ta samu ƙididdiga kamar haka: gram na ƙwayar ganye 6,292,826, gram na cannabis 5,992, yayin da aka samu gram na cocaine 546,48, sai ƙwayoyin amfetamin 258, yayin da aka samu samu kwayoyin epidrine gram 757 sai kwayoyin diapezan 888848 sai kwayoyin tramadol 3,368,268 mu kudaden kwayoyin sun kai biliyan 8 na sifa. Ministan ya ci gaba da cewa duk wani ta'addanci kudaden safarar kwaya ne ke tallafa masa, wannan shi yasa ofishin sa daukar matakai na yakar waɗannan ababen guda biyu. A bana yaki da miyagun kwayoyi ya mayar da hankali akan matsalolin kiwon lafiya da abinda yake haddasawa domin sanin yanda za a tunkarar abin a fannin kiwon lafiya. Don haka nema maudu'in wannan shekara na tunawa da wannan ranar na yaki da fitocin miyagun kwayoyi ke sani cikakke don daukar matakan kiwon lafiya da umurnin samun cikakken labari don tunkarar lamarin. A garin birnin Kwannema an gudanar da bikin toye kwayoyin da aka kama a shekarar ta gabata, inda babban alkali mai shigar da kara a babbar kotu ta birnin Kwannisa da Siraji Jibo ya yi wa manema labarai bayani daga bisani kamar haka.
Lili wannan buki shi ne kowane shekara kungiyar mai zaman kanshi da yana na kasashen na duniya gaba ɗaya shi ne ake cewa Association Radio Nations shi ne ya yi da wani kundi yake kowane shekara a kwanan 26 da watan Juni. Ya kamata kwaya da suka kama da aka yi mutanen shi wannan a zo a kone su, saboda shi ne yanzu muna nan don mu kone su, kuna gani kuma haka ne ana nan gaya nan.
Shi kuma ga takarar ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni kiraye ga sarakunan gargajiya da su faɗakar da al'ummomi game da buƙatar taimakawa jami'an tsaro a cikin wannan aiki na yaƙi da sarfar miyagun kwayoyi.
Sarakuna da ku muke, ya kamata duk ku kawo gudunmawa ku cikin wannan aiki da jami'an tsaro da justice suka yi na lead contre la drogue. Kwaya mugu abu ne, yana sa hauka, yana sa mutum ya yi kishi, babu abin da bai sa, abin da duk ke zuya ma mutum hankali, da an zuya hankalin mutum komi yi zai, ƙarshen ta ma ya dawo ma gare mu, mu da kanmu ya halaka mu. Kenan vraiment ya kamata waɗanga sojawanmu da sojojinmu mu kawo musu gudunmawa, mu kama musu. Aiki ne na kasa suke yi, ba nasu su kare ba, mu ma sai mu sa hannunmu, abin ya yi yawa.
A nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar farar hula ta inci da walwala Abdullahi Kaɗo ya yi mini bayanin muhimmancin wannan ranar ga al'umma.
Irin wannan rana babban muhimmancin da gare ta ga al'umma, kun ga dai tun da safe muke nan muna kone wanga kwaya, muna nan komu ta mun shake ta. Kenan babban muhimmanci da aka gare ta ille wanga aiki ba aiki bane na jami'an tsaro kadai, kuma ba aiki bane na su jujuji su kadai, kuma ba aiki bane na su wanda an ma'aikatan gwamnati kadai. Kenan aiki ne wanda ya shahe sarakan gargajiya, ya kamata su dinga waye mutane kai, ya shahi malamai tunda suna wa'azi, a sa shaye-shaye cikin wa'azi a kwatanta mutane, ya shahi mu masu haƙin ɗan adam, mu ma kamata mu waye ma yaran mu kai ya zamanto a bar shaye-shaye.
Birnin Kwanni, Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako, ni Binta Esero da na hada shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.
Babangida Jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa kawai zai mutane 73 ne aka tabbatar sun rasu sakamakon zanga-zangar kawo ƙarshen bangaren 'yan sanda na SARS da aka gudanar a ƙasar a kwanakin baya, inda kuma mutane 1,596 aka kama bisa zargin da ake musu na fasa cibiyoyin gwamnati da na kamfanoni ko al'ummomi masu zaman kansu a sassan ƙasar daban-daban. Daga cikin waɗanda suka rasu, inji jaridar ta The Nation, sun hada da 'yan sanda 22 da kuma fararen hula 51, sai 'yan sanda 26 da aka ji wa rauni tare da fararen hula 37. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka an goge Boko Haram da sun sace wani pasto na cocin Christ da ke birnin Jos sun sako shi bayan da ya shafe kwanaki 12 a hannunsu. Jaridar The Punch ta bayyana cewa Reverend Polycarp Zango an sako shi ne bayan sace shi kwanaki 12 da suka wuce a lokacin da yake kan hanyarsa da zuwa jihar Gombe domin halartar wani taro. Kafin sakowar tasa da sai da aka nuna wani bidiyo inda yake jawabi tare da yin kira ga gwamnati da sauran kungiyoyi su taimaka wajen sako shi. Sai kuma jaridar da banga jaridar da ta ruwaito cewa sojojin Amurka sun ceto wani ba Amurka da aka sace a jamhuriyar Niger inda kuma aka shigo da shi Nigeria. Jaridar da ta ruwaito shugaban Amurka Donald Trump a sakonsa na Twitter kamar da ya saba na cewa sojojin Amurka sun kwato wani dan kasar ta Amurka da yan bindiga suka sace a Nigeria ranar Asabar din nan. Ceto dan kasar na Amurka da sojojin kundin balan Amurkan suka yi dai ya samu haɗin gwiwar sojojin Nigeria da na jamhuriyar Niger, inji jaridar ta The Vanguard. Sai kuma jaridar The Guardian kamar da sauran jaridun duniya ta maida hankali ne akan zaben da za a gudanar a ranar Talatin nan a kasar Amurka wato gobe kenan. Jaridar The Guardian ta Nigeria dai ta yi bita tare da bayyana kudurori da kuma muhimman batutuwa da suka shafi wannan zabe na kasar Amurka tare kuma da tsokaci akan rigingimu da ke ci gaba da haddasa kace na ce a wannan zabe musamman ma dai ta bangaren shugaban kasa Donald Trump da kuma abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Batun zaben na bana dai kamar da jaridar The Guardian ta Nigeria ta bayyana cike yake da matsaloli musamman ma dai na coronavirus wanda kawai yanzu ya kashe fiye da Amurkawa 200,000 da kuma karyewar tattalin arzikin kasar. Jaridar The Guardian dai ta bayyana cewa Amurka da yawa na ci gaba da bayyana fargaban su game da sakamakon zaben musamman ga na yadda shugaban Amurka mai ci yanzu ya ce ba zai yadda da wani sakamakon zabe da zai bayyana cewa ya fadi wannan zabe ba. Babin Jibrin Murai Amurka daga Nigeria.
Yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamuwele kai da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A Venezuela, haramtaccen shugaban kasa Nicolas Maduro da jami'an haramtacciyar gwamnatin sun kuduri aniyar rike mulki ta kowane hali da za su iya. Domin cimma wannan buri nasu, suka yi kokarin nakasa harkar demokradiyya a Venezuela. Wani kwakwaran misali shine Maduro ya dau aniyar gurbatar da zaben yan majalisu da za a gudanar ranar 6 ga watan Disamba. A ranar 1 ga watan Yuli, hukumar zaben kasar ta sanar da cewa za a gudanar da zaben ran 6 ga watan Disamba. Shugaban rukun kwariya Juan Guaido ya fito fili yayi wa jama'a bayani cewa ba bisa ka'ida aka kafa hukumar zaben ba, saboda mambobin hukumar ma kotun kolin da ke karkashin gwamnatin Maduro ne suka zabe su. Don haka yan kasar Venezuela da ke adawa da Maduro ba za su shiga zaben ba. Jam'iyyun adawa 37 da ke goyon bayan gwamnatin rukun kwariyar na shugaba Guaido da kungiyoyin al'umma 107 sun sanar da kauracewa zaben, saboda a cewar su shiga zaben mai cike da magudi na Maduro kamar daidai yake da sun amince da matakan gwamnatin kama karya ne. A matsayin martani ga haɗaɗɗiyar kungiyoyin adawar siyasa a Venezuela, haramtacciyar gwamnatin Maduro ta sauya shugabancin jam'iyyun adawa da dama, da magoya bayansu da suke fakewa suna nuna kamar masu adawa ne da haɗin kan Maduro. Uku daga cikin agent da ke da goyon bayan Maduro suke shugabancin jam'iyyun mafi girma 3-4. A kowane hali, kotun kolin kasar da ke da goyon bayan Maduro ya yanke wa agent din Maduro hukunci da ya ba su gaskiya. Ya musanya da yawan shugabancin jam'iyyun adawa da agent din haramtacciyar gwamnati. A sakamakon hakan, waɗannan barayin manyan jam'iyyun wanda ba sa magana da yawun al'ummarsu sun zama gurbatattu, kuma yanzu sun kafa kungiyar adawa ta ƙarya. Dukkan jam'iyyun uku da suka zama 'yan amshin shata sun jaddada cewa za su shiga zaben 'yan majalisun na 6 ga watan Disamba, saboda rawar da suka taka wajen kwacewa 'yan kasar Venezuela damar su ta zaben shugabanninsu ta hanyar zaɓe na gaskiya da adalci. Ma'aikatar Baitul Mali na Amurka ta yi amfani da dokar da ta baiwa shugaban kasa dama mai lamba 139,692 wanda aka yi wa gyara, aka saka wa shugabannin jam'iyyun adawa takunkumi. Sune Jose Bana Gutierrez Para da ɗan uwansa Miguel Antonio Jose Pontelli Para da Galemo Antonio Lucas Osario da Chen Jose Bucaran Paraguayan da kuma Williams Jose Benavides Rondels Sakataren Baitul Mali Stephen Nuchin ya ce Amurka ta jajirce wajen rike gwamnatin Maduro da magoya bayanta da laifin tafkacin hanci domin tabbatar da ganin 'yan kasar Venezuela sun samu zaɓe mai inganci kuma mara maguɗi da ya cancance su. Amurka na tare da gwamnatin rikon kwariya na Guaido da jarumin demokradiyya a Venezuela a cikin kokarinsu na maida Venezuela kan turbar demokradiyya. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.